Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol duk a jamhuriyar Niger. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com. Assalamu alaikum alaikum barkamu da yau safiya talata 7 ga watan Mayu shekarar 2019 suna Nasir Tili Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdul da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga karin labarai.
Dr. Tili China ta bayyana cewa wakilanta suna shirin zuwa nan Amurka cikin wannan makon domin tattaunawa kan harkokin cinikayya duk da barazanar da shugaba Trump yayi na ƙara kuɗin haraji. Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka sun ce za su sake komawa kan binciken nan da ya shafi matakan da gwamnatin Trump ta dauka bayan guguwar Maria. Kana gobe Laraba, al'ummar Afirka ta Kudu za su kada kuri'a zaben da ka iya zama babban kalubala ga jam'iyyar ANC mai mulki.
Tokarin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za a cewa Majalisar Dokoki ta jihar Kano ta tafka muhawara akan wata bukata ta kirkiro masarautu guda hudu a jihar. Lamarin da wasu kanawa ke ganin
ani dai a fahimta ta wannan abu siyasa ce kawai, ba wai an yi shi ne don al'umma ba ko don wani ci gaba ko don karin martabar Kano.
Sai kuma shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sako ta zai kawo mana, sai kuma karatun Alkur'ani mai girma da za mu kawo muku albarkacin watan Ramadan. Amma duk waɗannan sai mun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdul. China ta bayyana cewa wakilanta suna shirin zuwa Amurka wannan makon domin tattaunawa kan harkokin cinikayya duk da barazanar da shugaban Amurka Donald Trump yayi na ƙara kuɗin haraji kan kayayyakin ƙasar China na biliyoyin dala bayan da ya korafin cewa tsarin na ɗaukar dogon lokaci. Bayanin na Trump da ya yi ranar Lahadi a shafinsa na Twitter kan sabon harajin ya sa kasuwannin hannayen jarin yankin Asiya da waɗansu na Amurka faduwa, tare kuma da ƙara sa shakku kan makomar tattaunawa Amurka da China dangane da harkokin kasuwancin. Duk da faduwar da hannayen jarin suka yi, kafofin watsa labaran ƙasar China ba su ce komi dangane da abin da Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter ba duk safiyar Lahadin. Sai dai bayan sa'o'i, kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasashen ƙetare na China Geng Shuang ya shaida manema labarai cewa China tana kokarin samun ƙarin bayanai akan kalaman na Trump dangane da harajin. Sai dai ya jaddada cewa har yanzu tawagar Beijing tana shirin tafiya Amurka cikin makon nan domin tattaunawa. Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka sun ce za su sake komawa bincike kan matakin da gwamnatin Trump ta dauka bayan guguwar Maria. A watan Satumba shekara ta 2017 wata guguwa da matsanancin ruwan sama suka keta tsibirin Virgin Island da kuma Puerto Rico, suka kashe kimanin mutane 3,000 a Puerto Rico ta kuma yi barnar gaske. Har yanzu waɗansu sassan yankin na Amurka ba su da muhimman ababen jin daɗin rayuwa da suka hada da ruwan famfo da kuma wutar lantarki. Kwamitin sa ido kan ayyukan gwamnati da ɗan jam'iyyar Democrat Elijah Cummings ke jagoranta ya aika wa fadar White House da wasiƙa jiya Litinin da ma'aikatar lafiya da kuma hukumar agajin gaggawa yana buƙatar bayanan matakan da gwamnati ta ɗauka bayan aukuwar wannan guguwa. Masu kushewa lamura sun ce matakan da shugaba Donald Trump ya ɗauka bayan guguwa ba su dace ba, da kuma cewa da ya yi gwamnatin Puerto Rico ba ta da godiya. Ya bayyana a wani saƙon Twitter da ya ɗora shafinsa cewa Majalisa ta ba Puerto Rico dala miliyan 91 na tallafi. Yace ƴan jam'iyyar Democrat suna barazanar kin amincewa da kudurin da zai ba da izinin taimakawa jihohin tsakiyar yammacin ƙasar da suka fuskanci ambaliyar ruwa har sai an ƙara ba Puerto Rico wani tallafin kuɗi. Sai dai waɗansu jami'an gwamnatin sun ce an ba Puerto Rico tallafin dala miliyan 41 ne kawai, kuma daga ciki dala miliyan 11,000 ne kawai aka kashe. Gobe Laraba, al'ummar Afirka ta Kudu za su kada kuri'a a zaben da ka iya zama kalubala mafi girma da jam'iyyar ANC mai mulki ta fuskanta. yayin da jam'iyyar da abokan hamayyar ta suke kokarin jawo ra'ayin masu kada kuri'a da har yanzu ba su yanke shawara kan jam'iyyar da za su zaba ba. Jam'iyyar ANC da Democratic Alliance da kuma sabon tashe jam'iyya mai hankoron farfado da tattalin arziki Economic Freedom Fighters sun ce sun yi gwangamin yakin neman zabensu na ƙarshe a Johannesburg babban birnin kasuwancin kasar. Jam'iyyar ANC tana kan gaba da sauran jam'iyyu 48 da suka tsaya takara sai dai jam'iyyar da ke mulkin kasar tun shekara 1994 tana fuskantar suka kan batun cin hanci da rashawa. Shugaban jam'iyyar kuma shugaban kasa Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya amince da haka a jawabin sa ranar Asabar.
We admit that we have made mistakes and we put ourselves.
Yace mun amince da cewa mun tafka kurakurai, mun kuma zo gaban al'umma muka nuna kasawar mu, muka yarda da kasawar. Sai dai waɗansu ba su yi komi ba, shine yasa ba su yi kuskure ba. Bisa ga cewar hukumar zabe an Afirka ta Kudu miliyan 26,700 ne suka yi rajistar kada kuri'a a zaben da za a gudanar gobe Laraba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da tukwaransa na kasar Rasha Sergei Lavrov jiya Litinin yayin da ake samun sabani tsakanin kasashen kan rikicin Venezuela a daidai lokacin da manyan jami'an diplomasiyan ke jaddada cewa ba sa son daukar matakan soji daga wata kasa a Venezuela. Bayan tattaunawar tasu a gefen taron majalisar kasashen yankin tekun Arctic a Finland da Amurka da kuma Rasha suke matsayin membobi, an tambaye Pompeo bambancin da ke tsakanin kasashen dangane da batun Venezuela, sai ya ce ba na so in cika baki, sai dai kawai na bayyana karar cewa Venezuela tana buƙatar mulkin demokuraɗiyya kuma ba ta buƙatar wata ƙasar waje ta yi mata katsalandan ko kuma ɗaukar matakan soja daga wata ƙasa ko ta wani hali. Saboda haka muna son ƙasar Cuba ta fice, Iraniyawa su fice, sojojin Rasha su fice. Ya ce za su sake tattaunawa da Lavrov domin neman mafita dangane da wannan batu. Daga ƙarshe shekara guda bayan ƙaddamar da wani shirin tallafawa ƙananan yara da taken Be Best, uwar gidan shugaban ƙasa Amurka Melania Trump za ta yi jawabi yau Talata a harabar fadar White House inda ta ƙaddamar da shirin da nufin ƙara fifita shi. Bikin zai hada da gabatar da jawabai da mutane uku za su yi, kowanne ɗaya kuma zai gabatar da mukala ne kan ɗaya daga cikin sassa uku da shirin nata ya kunsa da suka hada da kula da lafiyar ƙananan yara da yadda ake amfani da hanyoyin sadarwa da kuma yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi. Kawo yanzu dai ba a fitar da sunayen waɗanda za su gabatar da mukala ba. Uwar gidan shugaban ƙasar ta ziyarci asibitai da makarantu a duk faɗin Amurka tana tallata shirin da kuma gurorinsa cikin shekara guda da ta shige.
To labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla a zamanta na jiya Litinin majalisar dokoki ta jihar Kano ta tafka muhawara akan wata bukata ta kirkiro masarautu guda hudu a jihar. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da majalisar ta kwashe watanni tana aikin gudanar da sauye-sauye a kundin dokar da ke kula da ayyukan majalisar sarautar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Wata kungiyar lauyoyi mai lakabin West African Institute for Legal Aid ita ce ta gabatar da bukatar neman kirkiro da sabbin masarautun a jihar Kano. A cikin wata wasiƙa da ƙungiyar ta rubuta wa shugaban majalisar dokokin ta Kano ta hannun ofishin kamfanin aikin lauya na Malam Ibrahim Salisu Chambers, ta fayyace yawan jama'a da faɗin ƙasa a matsayin wasu daga cikin manyan muhimman dalilai na samar da ƙarin masarautu a jihar Kano. Honorable Baffa Babba Dan Agundi da ke zaman shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin ta Kano ya yi ƙarin haske game da wannan batu.
Majalisa ta kira wannan doka da matun a baya, ta yi umarnin a duba ta yanda za a yi mata gyara ta daidai da zamani. Ita kanta masarautar Kano an zauna da ita da hakimai sun ba da gudunmuwoyin sojan gyaran wannan doka ta masarautar Kano. to kuma abi zo kan gaba wasu suna da kiraye-kiraye al'umar waɗannan yankuna da kuma wasu masu kishin jihar Kano da cewa a ƙara masarautu saboda an kai duba da girman jihar Kano ya kamata a ce ana da waɗannan gundumomi na sarakuna da ake da su a baya
to sai dai malam Ibrahim Ado Kurawa marubuci kan lamuran sarautar Kano kuma guda cikin makusanta ga mai martaba sarkin Kano malam Muhammadu Sanusi na biyu na cewa
ni dai a fahimta ta wannan abu siyasa ce kawai ba wai an yi shi ne dan al'umma ba ko dan wani ci gaba ko dan ƙara martabar Kano dalili abubuwa nan aka yi majalisa bata yi ba a cikin dan lokaci kaɗan amma wannan ana zuwa aka ce har aje ayi abu a kawo shi washe gari kuma ta ina a ƙara masarautu zai taimakawa al'umar jihar Kano babu ta inda wannan abun zai taimaka al'umar jihar Kano matsaloli nawa ne suke damun mutanen jihar Kano da majalisa ba ta yi su ba sai wannan kawai abu ya zo gangara saboda suna da wata manufa a boye ni na tabbata mai girma gwamna ba zai saurari wannan ba amma sai ne kana da tijo wanda yake san abin da yake
idan aka kawar da siyasa kamar yadda ka ambata a cikin tsarin aka kalle shi ta fuskar shani shugabanci da cigaban al'umma yaya kake ganin zai taimaka wa cigaban da ake nema
ai babu wannan babu wani magana shugabanci da cigaban al'umma a cikin kirkiro masarautu sai dai kawai mutun yana da ra'ayi da sha'awar yayi wannan
ai wace lata ne dai ake sa ran kwamitin majalisar dokokin ta Kano dake gudanar da aikin garan Bawul ga dokar kula da aikace-aikacen majalisar masarautar Kano zai mika rahoton sa ga zauren majalisar
ba za ka hana mutane fadar abin da suke so ba kuma abin da yake na gaskiya wanda za a gudanar da shi ma ba za a kasa gudanar da shi dan wani ya ce kaza yake so ai ko ba kaza yake so ai ba magana ce ta bukata ta mutane ko kuma babu masarautun ne ai akwai su dama a bayan taba yin su ma
kawai farfado da su za ku yi
idan majalisa ta amince ba ai magana ce ba tawo ba hukunci na zan ce maka cewa ya kamata ai ko bai kamata ai ba
shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin jihar Kano kenan honorable Baffa Babba Dan Agundi sabbin masarautun da ake saran majalisar dokokin ta Kano za ta shigar cikin daftarin dokar sarautar Kano sun hada da gaya da karaye da bici da kuma rano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
To a gaida Muhammad Ibrahim Kwari har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe 12 wato da minti na safe gashir mana gaba
saka mai wuya
Dundunar 'yan sandan Najeriya ta ce cikin watanni 5 ɗin farkon wannan shekara sama da mutane 1,000 ne 'yan bindigar suka sace Jihar Zamfara mahaifar ministan tsaron Najeriya ita ke kan gaba wurin wannan aika-aika na 'yan bindiga sannan sai Katsina mahaifar shugaban ƙasa
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sado duku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya Diye da ka duba al'amura a Najeriya kasancewa harkokin tsaro suna ci gaba da tabarbarewa a wannan ƙasa kama daga halin da ake ciki a jihohi irin su Zamfara inda yanzu haka mahara suka fara wasu ɗabi'u kamar na Boko Haram wajen kai farmaki akan makarantun 'yan mata zuwa ga sace-sacen jama'a da ke ta ƙara wanzuwa kusan ko'ina abin da ya sa har shi kansa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari abin yanzu ya zo ya shafe shi tunda an kai ga taɓa danginsa wanda in kyale ku da wakilinmu na harkokin tsaro da ke Abuja Hassan Maina Kaina ya ci gaba da gaya muku halin da muke ciki
Dundunar 'yan sandan Najeriya ta ce cikin watanni 5 ɗin farkon wannan shekara sama da mutane 1,000 ne 'yan bindigar suka sace Jihar Zamfara mahaifar ministan tsaron Najeriya ita ke kan gaba wurin wannan aika-aika na 'yan bindiga sannan sai Katsina mahaifar shugaban ƙasa al'amarin da ya sa masu fafutuka irin su Muhammad bin Ibrahim da cewar ya kamata shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi murabus domin ya gaza
abin yi shi ne kawai Buhari ya sauka saboda ba zai iya abin da ya dace ba yau shekara an shiga na 5 kenan inda ya gama abin shi na farko har zuwa yanzu dai ba za ka ci ga alama na wani abu da za a iya samu na ci gaba daga wurin shi shugaba Buhari ba karewa ma ya tarkata ina sai ina sai a tafi Ingila to kaga irin wannan mutumin sai a kane shi ya ci gaba da abin da ya dama kawai ya sauka
tsohon gwamnan jihar Sokoto Dr. Attahiru Talatu Bafarawa wanda ya shaida min cewar gidauniyarsa na shirin kiran wani babban taro na masu ruwa da tsaki kan sha'anin tsaron nan fa ya ce bai kamata a zargi shugaba Muhammadu Buhari ba
yau ba wanda ya wuce a kama shi saboda kan kana ganin cewa kai kana shiga jirgin sama ko jirgin kasa ya zo garin ka kame ka saboda kan ciyo ne ya zama kowa da mu uwayen da ɗiyan duk mu taro gaba ɗaya mu ga mu jira mu gaskiya mu ga da Buhari ya kasa ko FC ta kasa ba wanda ya kasa da jere ta kasa
a shekara ta 2013 dai lokacin da tarzomar Boko Haram ke kanta azara wasu masu dauke da makamai sun sace ministan fetur din Najeriya na farko murgayi Dr. Shatima Ali Mangono a cikin gidansa dake birnin Maiduguri kamar yadda a makon jiya aka sace surukin babban dogaren shugaban kasa a cikin birnin Daura kazalika mayakan Boko Haram a shekarun baya sun sace daliban makarantun sakandaren Chibok da Dabci a jihohin Borno da Yobe kamar yadda a makon jiya ɗan bindiga dadi suka afka wata makarantar sakandare a jihar Zamfara shin ko a iya cewar akwai alaka tsakanin waɗannan ɗan bindiga da mayakan Boko Haram tambayar kenan da nayi wa wani masanin tsaro kuma tsohon gwamnatin mulkin soja a jihohin Kano da Benue kanar Aminu Isa Kwantagora
ba zai rasa alaka ko ba su bane birnin Gwari Zamfara amma sun ba da makawa
hujja me hujjan kalan kai
hujja na shine cewa edit taxis nasu ɗaya ne
na tambayi babban Hafsan Hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar shin ko akwai alaka tsakanin ɗan bindigar Zamfara da kuma mayakan Boko Haram
to ni a fahimta na ba zan ce suna da alaka da Boko Haram ba sai dai kawai inda suke da alaka daya Boko Haram na kashe mutane da aka siddan matsalakan ba wani dalili inda zaka tayar da wanda aka kashe ka tambaye shi me yasa ka kashe shi bai sani ba shi ma wanda ya kashe shi inda zaka tambaye shi kai me yasa ka kashe wannan zai ce bai sani ba to nan ne kawai nake ganin alaka tsakanin Boko Haram da waɗannan ɗan bindigan nan kuma babban abin da suke wani lokaci suna daukar mutane ne kashe mutane su kwashe dukiyoyin su hana su ta suna sai you know akwai abubuwa da yawa wanda ke tattare da wannan al'amari wanda wasu kuma azzalumai su ma suna taimaka musu ganin cewa suna yin wasu kudade daga hannun abin da suke to saboda haka amma mu alhamdulillah matakan da muka dauka na kwana-kwanan nan muna samun nasara kwarai akan su ma sun sani kuma ba za mu gushe ba sai mun tabbatar da cewa wannan zalunci na kashe mutane ino arewa maso yammacin Najeriya ya tsaya
Murya babban Hafsa Hausoshin sojan Najeriya kenan ya Marshal Sadiq Abubakar to a gaishe ka da yake Hassan to yau muke kammala muhawara da ɗaya wakili namu kan harkokin siyasa a can Abuja wato Nasiru Alimulli kai ya shirya mana a tsakanin wani lawyer wato Zubairu na mama da kuma wani tsohon hafsan soja Manjo Hayya Shunku kuma yau za mu tashi ne daga inda shi tsohon sojan yake bayyana damuwarsa game da yadda irin waɗannan halulluka ko kuma laifuffukan suke da sauƙin aikata su a cikin Najeriya.
Kasan nan Najeriya ƙasa ce mai faɗi sai yadda in mai aiki aika shi a wannan ɓangaren sai ya guje je wani wuri ya ɓuya a rasa ina ya shiga don haka ne ma maganar cewa kamar wasu gwamnatoci da suke na cewa za su sa tamaruri masu ɗaukar wata mutane in suna aikata laifuffuka ta yadda za a iya gane su to shi ma wannan kusan ba da gaske ake yi ba domin hukuma musamman gwamnatin tarayya ta gaza wurin tattara bayanan da ake bukata na mutane a samar da database ɗin da zai shafi yatsun kowa halittar mutum idan shi yanayin gashinsa da suna da komai ta yadda ko da kyamarorin nan sun kama mutum yana wani laifi ana duba wannan na'urar rumbun bayanan zai iya tabbatar da wannan ne dan wuri kaza ne kuma ko ina aka ganshi a kasa za a iya gane shi sabanin ka zo ka sake marori kawai sun dauki hoto ga mutum yana aikata laifi amma baka san ina zaka ganshi ba in ya riga ya tafi muna da wayoyi na hannu ɗan waɗannan mutane da suke garkuwa da mutane da wayar hannun nan suke kira a kawo kuɗi a zo wuri kaza kuma akwai hukumar da ke da alhakin tabbatar da duk wayoyin nan ko lai ne ga wanda ya mallaki wannan sannan kuma in magana ta fita daga wuri kaza ta dire wuri kaza ga na'urar da za a iya gane ta nan ne magana ta fito me yasa su ba za su yi nasu hubasa a tabbatar da tsaro ba ta yanda a sadda ake irin wannan hada-hada na cinikin a kawo kudi a karɓi mutum na fansa za a iya kafa mutum ya hankara an jinzi mai saboda an gano daga ina ke wannan magana saboda haka akwai sakaci ta ɓangaren gwamnati gaskiya sai an gyara kuma a tafi da zamani
yawwa wato wannan ya nuna zargin da wasu ke cewa kamar yan Boko Haram ma waɗanda aka yi maganin su a yankin arewa maso gabas wasunsu sun komo yankin arewa maso yamma suna haɗuwa da masu aikata waɗannan miyagun ayyuka
tambaya gare ni ne
kai ba ma manja a cikin
kusan haka ne mana ai dama shi yake ya saba da irin wannan rayuwa sai kuma yana ganin shi yanzu ba zai iya shiga cikin jama'a ya ci gaba da rayuwa ta yadda kowa ta ba ta kullum ba, ko ina da ya riga zama dan dadi bin dan ina da kisa duk inda yaji za a ce ga taron wanda suke aka tunafi irin nasa can zai koma. Shine ai dama irin abin da muke faɗa sai yadda hukumomin mu suke kokari, kamar yanzu zuwan gwamnatin nan farko-farkon ta kowa ya san yanda ta dau mataki ta direwa arewa maso gabas sai yadda aka samu zaman lafiya, ana gama a karɓa dajin gaba ɗaya. Amma me ya faru? Sai sojojin mu suka sanya suka zamanto maimakon su ci gaba da kora suna kai kora abinda ake cewa attack, sai suka tsaya kai suna defense suna tsaro su kuma yan bindigan nan sai su dawo su same su a cibiyoyin da suke tsaro sai su mamaye su su koma. Wanda yake kuma sojojin nan sun sani, manyan mu ne sun fi mu sani, abinda kowa yake faɗa shine a bangaren tsaro babban abinda zaka yi ka shammaci abokin gaba shine ka rika kai mai farmaki, ka rika bi kana kai kora, ba wai ka zauna sai shi ya zo ya kama kora sannan zaka ce ka kare kanka ba. Wannan shine kuskuren da aka yi a arewa maso gabas din ta yadda wasu wuraren da an riga an karbe su, amma sakamakon su ɗan ta'addan sun san cewa hukumomi sun janye ko kuma hankalin su ya dauke daga gurin sai su da su aikata bannan su. To kaga kenan ba za mu zauna a ce a haka za a ci gaba ba, sai kawai abinda ƴan gundiga suka ga dama haka mu za mu ta bin su. Yanzu muna ji muna gani sun karkata akalan matafiya a jihar Kaduna, masu so su bi hanya su je Abuja yanzu sai dai su bi jirgin kasa. To su kuma ƴan da suke zaune a ƙauyukan da ke kan hanya fa su kuma ya za su yi? Kaga wannan dole gwamnati gaskiya ta duba.
A ƙarshe Barista Zubairu na mama, akwai wani abu a jihar Zamfara da ake kira ƴan sa kai, mutanen gari ne ke ɗaukar matakai idan sun ga wannan barazanar su zama kamai domin su kare kansu. Ya wannan yanayi yake ne a tsarin doka?
Eh to kamar ƙarshen aikin sa kai abu ne da doka ka amince da shi, amma yana da iyaka. To musamman wannan yanayi da mutane ma ka san nan alƙali bane ɗan sa kai shi aikin tsaro. An ka lura ba ga duk jihohi da ɗan sa kai suke irin wannan aiki, tallafi suke bawa jami'an tsaro kusan aikin tare suke aikin gamin zuwa su jami'an tsaro. Ba aka sani ƴan ƙasan ne sun kuma jami'an tsaron sannan yanayin ƙasan da wurare na musamman inda ake samun ƙalubale musamman game da tsaro. To abin ba wani dama ba ne doka ta amince da haka, amma bisa sharaɗin cewa kasu shi gona da iri wurin ba da tallafi ko aikin sa kai shi abubuwan su sai da abin da doka ta tanada.
To shi kenan. Barista Zubairu na mama, mun gode kwarai da wannan lokaci da ka bamu, sai mun sake neman kan Allah yadda cikin wannan shirin. Majiyashinku mun gode kwarai da gaske. Watakila nan gaba ma taɓo zargin da ake wa jami'ai na cewa wasu su ma ba sa so wannan rikici ya ƙare saboda suna amfana da shi, hakan yakan sa a fidda kuɗi su amfana.
To akwai wannan zargin kan kuma ba za a rasa ɗan ainihin dalilin da ya sa ake zargin ba kan kwarai, kuma mun gode kwarai da gaske.
To madalla. Masu sauraro, shirin zaka mai wuya kenan, wanda kuma madadin su waɗannan malamai da kuma shi mai shirin Aliyu Mustapha Sokoto, ni Nasiru Adamu Ali Kaya ke cewa wassalamu alaikum.
To a gaishe ku malamai, to wannan shine ƙarshen wannan muhara da muka yi ƴan kwanaki muna ji game da al'amarin tsaro a Najeriya. Idan Allah ya kai mu lana wace yau za mu shiga jamhuriyar Nijar ne, inda za mu shiga wani zauren na damba da zai yi tattauna akan kudurin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki da tsaye da Bazoum Mahammed a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa in Allah ya kai mu zaɓen shekarar 2021.
Bazoum Mahammed, mu ɗan PNDS tarayya mu muka san Bazoum, kuma mu muka tsaye da shi ɗan takara don mun san halayen shi, don mun san mutum ne mai adalci, mutum ne mai gaskiya. Kuma a yau a 'yan siyasar Nijar kap ba wanda zai ce maka ya fi Bazoum Mahammed tsaye da gaskiya, babu.
Abila, kuke kallon wannan takara ta Bazoum Mahammed a bangaren kuna yan adawa?
Wani batan basira ne ya zo musu yayin da suka tsayar da dan takara. Babu wani dan siyasa wanda yake da rashin horin jini irin nashi shi wanda sun ka tsayar da matsayin dan takara.
Waɗanda suke cewa Bazoum ba dan kasar Nijar bane ba, su ɗan ina ne? Su daga ina suka zo? Ya za su ce Bazoum ba dan kasa bane? Mine ne yake nuna musu da cewar ba ɗan Nijar bane?
Mun gano kuma mun yi imani cewa in Allah ya yarda tsayar da Bazoum a matsayin dan takara, ƴan ƙasa ne za su yi hukunci, saboda dama suna jiran shi su hukunta shi daidai da irin aika-aikar da ya a zamanin da Alhaji Muhammadu Isu yake yi.
To muna gayyato kuku zo ku tsara da wannan muhawara din wacce daga wannan dandanon kun san za ta yi zafi. Yanzu kan bari mu yi godiya da ku ban kwana ga bakin mu na Najeriya, wato Barista Zubairu na mama da kuma Minjiya Hayya Shinko, musamman da kuma shi wakilin namu Nasiru Adamu Al-Hikaya na Gombe da ya shirya mana wannan muhawara a can Abuja. A madadin su ruka ne Ali Mustafa Sakuta a nan Washington DC. Mun ba ku lafiya.
Kuma zalla a gaishe ku albarkacin watan Ramadan ga wannan.
Sunana Ummu Kulsum Hassan daga makarantar Alullahi Academy Murtala Muhammadu Bauchi Bauchi State Nigeria. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu limatuha ma ahallallahu lak tabtaji marudata azwajik wallahu ghafurur rahim. قد فرض الله لكم تهلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبعت به وأظهره الله عليه أرف بعده وأعرض عن بعث فلما نبعها به قالت من أم باك هذا قال نبعني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات صائبات وأبكارا. صدق الله العظيم.
Allahu akbar, Allah ya saka alkhairi. Da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takeice.
Kasashen ta bayyana cewa wakilanta suna shirin zuwa Amurka wannan makon domin tattaunawa kan harkokin cinikayya duk da barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na ƙara kuɗin haraji kan kayayyakin ƙasar China na biliyoyin dala, bayan da ya yi ƙorafin cewa tsarin da ake bi yana ɗaukar dogon lokaci. Bayanin na Trump da ya yi ranar Lahadi a shafinsa na Twitter kan sabon harajin ya sa kasuwannin hannayen jarin yankin Asia da waɗansu na Amurka faduwa, tare kuma da ƙara sa shakku kan makomar tattaunawar Amurka da China dangane da harkokin kasuwanci. Duk da faduwar hannayen jarin da suka yi, kafofin watsa labaran ƙasar China ba su ce komi dangane da abin da Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter ba duk da a safiyar Lahadi. ‘Yan jam’iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka sun ce za su sake koma binciken matakin da gwamnatin Trump ta ɗauka bayan guguwar Maria a watan Satumba shekara ta 2017, wata guguwa da matsanancin ruwan sama suka keta tsibirin Virgin Island da kuma Puerto Rico, suka kashe kimanin mutane 300,000 a Puerto Rico da kuma ɓannar gaske. Har yanzu waɗansu sassan yankin na Amurka ba su da muhimman ababen jin daɗin rayuwa da suka haɗa da ruwan famfo da kuma wutar lantarki. Gobe Laraba, al'ummar ƙasar Afirka ta Kudu za su kaɗa kuri'a zaɓen da za ka iya zama ƙalubala mafi girma da jam'iyyar ANC mai mulki ta fuskanta, yayin da jam'iyyar da abokan hamayyarta suke ƙoƙarin jawo ra'ayin masu kaɗa kuri'a da ba su yanke shawara a kan jam'iyyar da za su zaɓa ba. Jam'iyyar ANC da Democratic Alliance da kuma sabon tashin jam'iyya mai hankoran farfado da tattalin arziki Economic Freedom Fighters sun yi gangamin yakin neman zaɓensu na ƙarshe a Johannesburg, babban birnin kasuwancin ƙasar. Jam'iyyar ANC tana kan gaba da sauran jam'iyyun da suka tsaya takara, sai dai jam'iyyar da ke mulkin ƙasar tun shekarar 1994 tana fuskantar suka.
To madalla masu sauraro, annan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu madadin Alheri Grace Abdul ya na gabatar da shirin da kuma Chibahiro Diodone wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Jimmy Cook. Mr. Phil Hashin kuma yake cewa sai mun sake haduwa nan juma kadan da hantsi. Assalamu alaikum. Afrique.